sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19 31 49 60 Cyclo House 1530 matsakaicin zango masu sauraron mu a jamhuriyar Nigeria kuma za su iya kama tsaye kai tsaye ta tushen FM na Jiwe Africa akan mita 101.5 sai radio amfani sarauniya fara'a noma da Allah da kuma niya a kuma na iya samu Alpha Radio na kuma sun da ke kasar Ghana su kuma suna uran computer a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samu mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da saduwa ku a cikin shirin mu na yau talata 12 ga watan Yuni na shekarar 2018 da fatan an waye gari lafiya na dan Ibrahim a yau ne daga nan birnin Washington DC tare da Jummai Ali da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan daurinar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kursa ga kanun labarai
Ashan da dai shugaba Donald Trump na Amurka ya gana da takurar aikin sa na Korea ta Arewa har ma sun ci abincin rana tare Kasar Spain ta yadda za ta karbi gudun hijira kimanin 600 da aka ceto daga teku bayan da Italiya da Malta suka ke. Ofishin jakadancin Amurka a kasar Mozambique kuma ya yi wa Amerikawa a gundumar Palma da su fice daga yankin a saboda yiwuwar kai hare-hare.
To kanin labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa tsohon shugaban kasar Najeriya ya ce ba zai ci uffan ba game da rana irin ta yau a matsayin ranar demokradiyya.
Shi baban gida bai ce komai ba game da kowancan zabe ko kuma shi wancan bawan Allah da Allah ya dauki ran shi.
Amma akwai yiwuwar yayi magana nan gaba ko
ba wani maganar da zai yi akan wannan batu.
A jihar Kaduna ko taro aka yi tsakanin hukumar samar da zaman lafiya da shugabannin kafafen yaɗa labarai da ke aiki a cikin jihar.
Wannan taro ana yi ne da jami'ai da kuma shugabannin kafafen yaɗa labarai wanda suke aiki a nan jihar Kaduna. Muna so mu fitar da taswiran aiki. Me ya kamata a yi da a wajen al'amuran matasa?
Muna dauke da karatu daga Qur'ani mai tsarki a lokacin watan Ramadan sai kuma Aliyu Mustafa Sakkwato da zai shigo da shirin sa na tsakan wuya. Amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro ga labarin mai karantawa Jummai Ali. Shugaba Donald Trump na Amurka ya ce ganawarsa da takurar aikin sa na Korea ta Arewa Kim Jong-un ta yi kyau sosai kuma ya ce suna da kyakkyawar dangantaka a yayin da suka zanta a ƙasar Singapore yau Talata akan yiwuwar kwashe makamai daga zirin Korea. Kafin su fara ganawar shugaba Trump ya ce yana daram yake ji kuma za su yi tattaunawa mai kyau. Yana kuma zaton za a samu nasara sosai haka kuma ya ce yana alfahari da ganin za su samu kyakkyawar dangantaka. Bayan da suka yi ganawar kimanin mintoci 40 su biyu in bai cimma su yi musu tafinta shugaba Trump da shugaba Kim sun gayyaci 'yan tawagar wakilansu domin yin shawarwari sosai. Kafin a fara taron shugaba Trump ya kuma ce za su samu damar magance babbar matsala. Tun da farko babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi maraba da ganawar da aka yi tsakanin shugaba Trump da kuma shugaban Koriya ta Arewa. Ya ce tilas batun samun zaman lafiya da kuma kwashe makamai daga zirin Koriya su zama babban burin da aka sa a gaba. Jiya Litinin sakataren na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi wannan furuci a headquarter majalisar da ke birnin New York. Kasar Spain ta yadda za ta karbi jirgin ruwan da ke dauke da 'yan gudun hijira kimanin 600 bayan da Italiya da Malta suka ki barin jirgin shiga kasashensu. Ofishin Prime Minister Spain Pedro Sanchez wanda mako guda kenan da ya tsare kan wannan mukami ya bada sanarwar da ke cewa Prime Minister ya bada umarnin jirgin ya tsaya a tashar jiragen ruwan Valencia da ke gabashin kasar. Kasashen Italiya da Malta sun gode wa kasar Spain bisa tayin karɓar 'yan gudun hijira 629 waɗanda suka isa gaɓar tekun Italiya cikin wani jirgin ruwa mai suna Aquarius. A ranar Asabar jirgin ya taimaka wajen ceton 'yan gudun hijira daga gaɓar tekun ƙasar Libya. Waɗannan labarai suna zo muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A ranar Juma'a ofishin jakadancin Amurka a kasar Mozambique ya gabatar da kashedi akan tsaro yana yi wa Amerika gargaɗin su gujewa kai ziyara gundumar Palma da ke lardin Caldo Delgado, waɗanda suke can kuma su yi nazarin ficewa daga yankin nan take. Ofishin jakadancin ya gabatar da wannan shaidar ne a saboda bayanan da ya samu na yiwuwar kaiwa cibiyoyin gwamnati da kuma wasu cibiyoyi hare-hare a yankin. Cikin makonni biyu da suka shige, wasu 'yan yakin sa kai sun kai munanan hare-hare da 'yan sanda suka danganta da wata kungiyar musulmi da ke arewacin kasar. A hare-hare na baya-bayan nan da aka dora laifinsu a kan wata kungiya da ake kira Mozambique Al-Shabaab, 'yan yakin sa kai dauke da wukake da kuma adda sun kashe mutane 5 a gundumar Kusanga a daren 6 ga wannan wata na Yuni. Kwana 1 kafin aukuwar wannan al'amari, mutane 7 aka sassare har lahira a gundumar Makomiya, yayin da kuma aka kona fiye da gidaje 1,000. A can kasar Uganda kuma, jiya Litinin shugaban kasar Yoweri Museveni ya buƙaci a haramta amfani da rigunan nan da ake haɗe da hula da ake cewa Hudi da Turanci, kuma ya buƙaci a makala na'urorin bincike a dukkan ababen hawa. Ya ɗauki wannan matakin ne biyo bayan kashe wani ɗan majalisa a ranar Juma'a. Kafofin yaɗa labaru a yankin sun ba da labarin cewa a ranar Juma'a da maraice aka harbe Ibrahim Abariga, wani ɗan majalisa, a lokacin da aka yi zargin cewa wasu mahara sun yi wa motarsa kace-kace da harsashe a lokacin da ya yi doshi gidansa da ke kimanin kilomita 10 daga babban birnin kasar. Haka shi ma mai tsaron lafiyarsa mai suna Said Kongo Buga, shi ma an kashe shi. Ke dingani da ido sun ce mahara biyu a kan babur sanye da rigunan da ke haɗe da hula suka tara motar ɗan majalisa a Bariga. A wajen jana'izar a Bariga jiya Litinin, shugaba Museveni cikin fushi ya alƙawarin cewa za a gano waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aikin. Shugaban ya yi kukar cewa irin rigunan da ke haɗe da hula na ɓoye fuskokin mahara, al'amarin da ke dagula gano ɓata gari, a saboda haka an haramta amfani da irin waɗannan riguna a dukkan ƙasar. Amurka ta iza ƙiyar tsohon shugaban ƙasar Panama Ricardo Alberto Martinelli zuwa Panama domin a masa shari'a bisa zarge-zargen almubazaranci da leƙen asirin cikin gida. A watan Disamban shekara ta 2015, ƙasar Panama ta gabatar da umarnin kama tsohon shugaban. Yana zaune ne a Coral Gables, jihar Florida nan Amurka. Tsohon shugaba Martinelli ya ja ragaman mulkin Panama daga shekara ta 2009 zuwa shekara ta 2014. Ana cajin sa ne da laifin amfani da na'urar sauraron maganganun mutane 150 ta wayarsa ta hannu da na'urorin kwamfuta, ciki har da abokansa 'yan siyasa da masu hamayya da ma'aikatan jakadancin Amurka da alƙalai da kuma 'yan jarida. Haka kuma ana zaton ya saci fiye da $10 million kuɗin jama'a.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To, bari mu fara da rahoton da ke cewa tsohon shugaban ƙasar Najeriya General Ibrahim Badamasu Babangida mai ritaya ya ce ba zai ce ufan ba game da ayyana ranar 12 ga wata a matsayin ranar bikin demokradiya, kamar yadda mai magana da yawunsa Zubairu Idris Abdulrauf ya yi wa Mustapha Nasiru Ansari ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
To, labarin ƙanzon kurege ne kuma ƙarya ce mai launi 7 Jafari da baƙi ga rawaya, domin tsohon shugaba ƙasa General Ibrahim Badamasu Babangida bai ce ufan ba akan wannan batu, kuma ba zai ce ufan ba akan wannan batu, saboda duk abin da aka gani a yanan gizo wasu ne suka kirkira domin ganin kawai sun kawo sunan shi. Saboda in ka lura a Najeriya a yau koda akuya ce taibari ko kuma mace taibari sai a ce Babangida.
Amma 'yan Najeriya za su yi mamaki me zai hana shi magana akan wannan ishu din a yanzu tunda magana ta taso.
Wanda suka ga cewa magana za su tado ta kamar mutum ne wanda ya mutu, sai ka dauko ka ce wai ka tada shi, wai kuma ya tashi har ya miƙe kuma yana da ransa. Ai kaga magana ce wanda za a ce bai kamata ba ma a ce shi yayi magana akan abin da ya riga ya wuce. Wannan magana ku ne kuke yi ɗan jarida, in kuma za ku ci gaba da yi sai ku ci gaba da yi. Amma shi baban gida bai ce komai ba game da kowancan zabe ko kuma shi wancan bawan Allah da Allah ya dauki ransa.
Amma akwai yiwuwar yayi magana nan gaba ko
ba wani maganan da zai yi akan wannan batu.
A halin da ake ciki dai, gwamnatin jihar Niger ta ce ta goyi bayan matakin shugaba Muhammadu Buhari na ayyana 12 ga watan na Yuni a matsayin ranar demokuraɗiyya a Najeriya. To sai dai gwamnatin jihar Niger ta ce bata bada hutu ga ma'aikatanta ba a wannan rana ta Talata da ta zo daidai da 12 ga watan Yuni wannan shekara ta 2018. Kamar yadda kwamishinan labaran jihar Malam Danjuma Sallau yayi ƙarin bayani.
Ba a sa hutu a wannan wata ba. Gwamna namu Abubakar Sani Bello ya goyi bayan wannan abin, sai dai kawai ba a dai ba da wannan hutun ba.
Wato akwai aiki dai a ranar Talata nan.
Ayin Allah ya da akwai aiki.
Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To a can jihar Kaduna ko an yi taro ne tsakanin hukumar samar da zaman lafiya ta jihar da shugabannin kafofin yada labarai da ke aiki a jihar, domin ga bayanin da Sala Omale, ɗaya daga cikin kwamishinonin hukumar, ya yi wa manema labarai a cikin rahoton Isa Lawal Ikara.
Wannan taro ana yi ne da jami'ai da kuma shugabannin kafafen yada labarai wanda suke aiki a nan jihar Kaduna. Muna so mu fidda taswiran aiki, me ya kamata a yi ga wajen al'amuran matasa, yadda za a sauya tunaninsu da ayyukansu daga son tada hankali zuwa son zaman lafiya. Ya za a yi da malamai masu karantar a makarantu su ba da kyakkyawan tarbiyya na zaman lafiya? Ya za a yi da iyaye a samar masu da kafa da tsari kyakkyawa yadda za su fahimci muhimmancin zaman lafiya da irin tarbiyyan da ya kamata su yi wa yaya a gida? Su kuma shugabannin addinai irin wani tarbiyya da irin wani ilimi da irin wani tsari za su fito da shi wajen wa'azi da sanar da mutane addini yadda zai karfafa zaman lafiya? Su kuma shugabannin al'umma sarakuna kenan, wani irin tsari za su yi su jaddada warware sabani a tsakanin al'umma wanda ba zai bawa tashin hankali wata kafa ba? Sa'an nan kuma su ƴan siyasa, wani irin tsari da wani irin ka'idoji ya kamata su yi amfani da shi wajen duk a lokacin da suka je campaign ko kuma jan hankalin jama'a domin zaɓe, su sanya sakonnin zaman lafiya cikin abubuwan da suke? Wannan shine taswiran da muke so mu fita da shi daga nan zuwa shekaru biyar masu zuwa, domin mu sauya tunani zuwa ga tafarkin zaman lafiya.
To ko wace fa'ida ƴan jaridu mahalarta wannan taro suka samu game da taron da ita wannan hukuma ta samar da zaman lafiya a jihar Kaduna ta shirya?
A sunana Abdul Aziz Ahmed Kadar, ina aiki da gidan radio da television na Liberty. To na dayar shine ɗan jaridu ya kamata ya san cewa sai an samu zaman lafiya in akwai kasa shine zai tashi aikin shi yanda ya kamata. Dan jaridu ya kamata ya san cewa wani lokacin dan siyasa ya tashi magana, yana magana ne abinda zai amfane shi, ba abinda zai amfane kasa gaba daya ba. Dan jaridu ya kamata ya san cewa son kasan shi yafi abinda zai shiga a jihohin shi. To irin wadannan abubuwan da aka yi yanda ya kamata, ina gani za su samu zaman lafiya.
Sunana Maureen Shane, ina aiki da Freedom Radio nan Kaduna. An koya abubuwa da dama kuma ana kan ci gaba. Wato abu na daya kuma babban abu shine ana kokarin a fitar da yadda za ka aga an kirkiro da hanya da za a samu zaman lafiya a Kaduna. Mu ɗan jarida muna da aiki sosai ganin cewa duk rahoton da za mu ɗauka mu zama da cewa mun ɗauka rahoton na zaman lafiya, ba rahotannin da za mu bada wanda zai kawo tashina cikin Kaduna State ba.
Sunana Aliyu Makama daga DITV Asir Radio. Abin da muke ana magana cewa ɗan jarida zai iya magana ɗauko labarin da zai iya tada hankali akan wasu abubuwan da yake faruwa, kuma inda rawar da ɗan jarida zai taka a gurin samar da zaman lafiya ga al'umma ga ƙasa gabaki ɗaya.
Kimanin watanni shida kenan dai da gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru Ahmad ɗan Rufa'i ya kaddamar da wannan sabuwar hukuma ta samar da zaman lafiya a jihar Kaduna, da nufin ganin an magance yawan tashe-tashen hankulan da ake samu a wasu sassa na jihar Kaduna. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To kai da Isa Lawal, yanzu kuma ga karatun Alkur'ani mai tsarki albarkacin watan Ramadan.
sunana Muhammad Rabi Umar Usman makarantar Ali ibn Abi Talib dake birnin Kwanni jamhuriyar Niger a'udhu billahi minash shaitonir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman shahida minkum ash-shahr falyasum wa 'alal ladhina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin wa man tatawwa'a khayran fahuwa khayrul lah wa an tasumu khayrul lakum in kuntum ta'lamun shahru ramadana alladhi unzila fihi alquranu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana ala safarin wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ajamin ukhar yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wa litukmilu al-iddata wa litukabbiru Allah ala ma hadakum la'allakum tattaqun
sarakallahu alazim har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka dake nan birnin Washington DC mu yanzu agogo ce karfe 1 na tsakar dare da minti 16 ga kuma shirinmu na gaba
saka mai wuya jama'a barkan ku da wannan lokaci da sadon mu da kowanne sabon shiri na tsaka mai wuya yau a cigaba da duba siyasar Niger da muke yi shirin nan zai duba maganar basussukan da ake ciwo a kasar da abin da ake yi da kudin da zancen ko ana biyan ma'aikata albashi akan kari da batun ayar doka ta biyu ta kasafin kudi da kuma kowane irin gori ne shugaban kasar yake yi wa da magarawa to amma kafin mu kai ga muhawara din bari mu ji tukunya mutane su Niger din na cikin gari suke kallon kamun ludayin gwamnatin shugaban Muhammadu Isuhu na mulkin ta na shekaru 7 da ta yi
sunana Ibrahim Kantama shi baka ba mutun kaji ka hana shugaba shi dan adawa aka ce duk abin da shugaban kasar nan yayi za su ga kaman bai hukumi ne amma a matsayina na dan kasa mai kallon abin da tafiyar kasar nan a shekara 7 naga canji kala kala wanda na ci gaba ne ni a nawa fahimta kai har da su kawai da tsarinin adawa ce wannan kuma ba za a hana mutun ya faɗa abin da yake amma an samu canji sosai daga zaman shi zawwa yau shekara 7 kenan cewa bai yi komai bata cewa ne
sunana Aminu Isha gannan tunani tun wanda an katsara Republic ta Niger mun taba sanar wannan hali ba ni dai shekara 20 baya ban taba ganin Niger ta shiga cikin wannan hali kamar wannan tabarbare arziki kama kariya ba ta zamantakiya abinda ya da Niger shine raba kana yan kasa da wannan iko Muhammadu Isuhu yayi yau waɗanda azzam ne suna ci abinci cikin akushi guda wannan iko yasa kallon juna ba su yi bale su ce ma juna ina kwana abale a zo a ci abinci cikin akushi guda wannan abin babban bakin ciki ne a gare ni a matsayin dan Niger na bakin cikin wannan al'amari da iko Muhammadu Isuhu kai maga wannan zama
kinan su masu hudin Niger ta an ne kaza wannan da su sun ci sun yi manyan wuyoyi sun yi manyan ciko na sun cika tukanin su duk sai na amma talaka shi ya san ba ai ba
to madalla to idan kana biye da muhawarar nan mai zafi da muke kawo muku a kwanakin nan tsakanin manyan yan siyasar Niger guda biyu wato Asmanu Muhammadu na hadakar jam'iyyun da ke tare da gwamnatin PNDS tarayya mai mulki a yanzu da Dudu Muhammadu na rukunin jam'iyyun adawa masu hamayya da ita gwamnati din kun san cewa mun jawa ita muhawarar ta makon jiya burki ne a inda muke dab da jin amsar tambayar da aka yi ne cewa shin tsakanin gwamnatin da ta gabata ta sutanja ta MNSD da wannan ta yanzu ta PNDS tarayya ta shi Muhammadu Isuhu wacce ce ta fi mai da Niger turun bashi
wato bashin da ake daukowa a wancan lokaci aka ce an yafi ba Yahya bane aka haka kai tsaye abinda Asmanu bai sani ba wato ita masu hannu da shuni suka ce wannan bashin za mu yafe muku amma za ku wa talaka aiki da wannan kudi za mu sa ido wannan kudin ga inda za ku rika zuba su shine ke zancen fitato yayi ai shi bai san wannan ba da haka kenan cewa wai daukowa bashi dan an yi dan an yarda da su ne ake ba su bashi subhanallahi kai yanzu talaka hanya zai ci yanzu babu yunwa a kasar nan kai ka tabbata
a babu yunwa
kai babu fatara a kasar nan ba talauci a kasar nan kai ka tabbata ana zuwa makaranta yara yau ma yara ba su zuwa makaranta yanzu da muke magana goma ga wannan watan Afrika
akwai dalili
yara ba su zuwa makaranta a yau ma kuma har yanzu akwai wurare da yawa wanda ba su biya bashi ba su biya albashi ba
a wannan kasar
na malamai
da na ma'aikata da yawa duk kenan eh ba karkar aifan ba gaskiya ba wadanda ba a biya ba wadanda ba a biya ba suna sauraro ai ai ba wani ƙarya da za a yi a cikin wannan wato mu mu hana kanmu yin ƙarya gaiwa wannan talaka ƙarya kamar yadda su suke mata ba za mu yi da mu wannan ba mu saboda mu mun yi mulkin kasar nan talaka ya ji dadin kasar nan ya ji dadin rayuwar kasar nan ba dan koyi ba saboda mun masa adalci da mutunci mun ki ai zalunci ko su a adawar da muke yi ba mu zalunci ba amma ai abin da suke ya wuce kima abin da suke ya wuce kima a siyasance mu zo mu meka hannu mu zo mu zauna da su irin wannan mu zo mu haɗin gwiwa mu yi maja mu yi mulki da su ba zai yiwu ba tunda mun riga mun zaba mu kanmu doka ta ba mu damar mu zama ƴan adawa mun yarda mun zama ƴan adawa ita ce doka shi shugaban kasa Isuhu Muhammadu lokacin da yake adawa shugaba Tanja Muhammadu a lokacin sai kira shi ce zo mu zauna mu haɗin gwiwa mu tsira da kasar nan cai yaudara ce ba zai zo ba me yasa zai matsa mana da mu zo ba za mu zo ba ba don kuma saboda doka ta ba mu damar mu yi adawa da shi wannan shine zance na farko zance amsar tambayar ka ta farko da kai mun yanzu zancen cewa wai bashi mu bun ba su adokan manager bashi in dai dan azo ai kwalta ne in dai kawai dan azo ai exchange a garin ya mai a burge mutane wanda mutane ma ba a burge su yanzu in dai shine wallahi ba ma san ba
amma alhaji ni zan na iya dogara da kanta ba tare da ta ci bashi ba
za ta iya dogara ai ba irin nasu bashin ba ai babu wata kasa a duniya ba za ta dogara wanda ba ta buɗe bashi ba amma ba irin bashin su ba ba irin bashin su ba
me ya bambanta bashin wannan mulkin
bashin wannan mulkin bayya zuwa kai tsaye hannun talakawa talaka bisa ganin shi a kasa yin kwalta da ka musu magana da sun yi kwalta ni ina da yunwa ka zo kamar zancen kai kai kwalta kwalta zanci kuma ba yau ba kuma kwaltar ya mai wadda ta kai yau an kusa miliyar 100,000 an kusa miliyan tana miliyan wuri na wugar wuri an kusa kaiwa 100,000 san miliyar da kwan sifa alhali ga hanyoyi wanda ya dace da su na maka zance hanyar agadas zuwa da magaran hanyar agadas zuwa tawa hanyar agadas zuwa alit ga hanyoyi wanda suka dace su ne wanda talaka yake so a mushi da kenan maganar asmana ta cewa an yi ruwa a damagar an kai ruwa a damagar wannan gorin sun shayi wa damagarawa kasan me yasa saboda su a wurin su damagarawa wanda busa goyen bayan su kamata ya su gora musu in su musu kasuwa in su musu kwalta in sun ba su ruwan sha wannan gori ne suke wa damagara mun sani da kenan a cikin jihar damagar ina zuwa bai hana ba a jihar damagaran aku ai kake da yunwa ake da ishuruwa ake da talauci ake da bala'in fari ake da rashin kwanciyar hankali wanda ka bi hana wannan
nagode
lazumi mana zancen ruwa
nagode asmana kai abu da ai dudiye ka ai ni ai mulkin na kuma abun ya zama kamar gori ne suke
ai ni godiya nake wa Allah da nikai da nikai da su ya kai bango godiya nake wa
kamar ya
ah yo ai na kai dudu bango na matsi kuma gashi kowa ga cikin kin nashi da magarawa nake gai cewa sun gode kai isu kai mun gani kuma mun gode inji da magarawa
amma Allah ya isa
sannan da magarawa
kai mun gani mun gode amma Allah ya
isa
haka da magarawa suke
sannan da magarawa yau suke kirani kuma da magarawa sun gwada mai isu sun gode da aka zabe ɗan majalisa nawa da magarawa suka ba isu nawa suka ba su
nawa
gasu kana kirga da hannu
yanzu kai a ra'ayin ka ina so ka tambaya yanzu kai a ra'ayin ka an yi zabe an yi zabe
ka ga
abin da aka ba su cikin mutum ka ganshi da
farin riga kuma sha biyar gare mu
amma zuciyarsa ba haka
bane saboda haka zaka
yanzu kai an yi zabe a kasar har kana buga da bada zabe
ka lura
ai ni abin kuɗi
ne a wurin ka kai zabe sun biya isu
Allah sun
biya mu mun gode
Allah shirye ku
saboda haka dole su dudu su butulce saboda abin da ba kai ba ka kasa lokacin da kuka mulki kun kasa da magarawa sun yi nema a kama musu a ba su ruwan sha kuka gaza shugaban kasa Isu Muhammadu da gwamnatin shi da president Bazoum suka zo suka yi tsayin daka aka biya wannan bukata
me yasa kike ba da misali kan da magaram amma
don can ne ai abin da yasa nake ba da misalin da magaram saboda dudu ya ba da misalin garin mu da bai sani ba ya kirkira in kuma shine ke ƙarya in shike ƙarya ko wanda ke gaya mai ƙarya
na san garin ku
asuwa garin mu ni ba mu zalla amma da bai sani ba kaga
ne kullun za ka samu ladabi ba zan ce ma ƙarya ba asuwa ina girmama
ka kai ne in
nice baka ya da duk idan za mu wannan muhawara mu yi muhawara ta girmama
ba baka lura ni ta girmama
amma cewa garin ku ni na san garin ku ba na sani kai ne baka san garin mu ba kuma kai ne kake son kawa ka mana gori saboda mulkin ku da ma mulkin gori ne
kaga ne ko
mulkin ku da ma mulkin gori ne amma talakan Niger gori amma kai ku da magaran ku kai wa babu dan asali a kasar nan illa wanda aka haifa kasar nan
ƴan ƙasar da magaram talakawan da magaram
muna so mu sani wato a da magaram masarautar da magaranci
asalin
da magaram ko ƴan talakawan da magaram
zan kuma kan maganar ayar doka wato ayar doka ta shekarar 2018 Haji Asmana da alama gwamnatin Niger ba za ta tattauna da kungiyoyin fararen hula ba kan maganar ita wannan ayar doka ta kasafin kudin kasa misali furcin da shugaban kasa yi a ranar 2 ga watan Abril ne cewa waɗanda suke kalubalantar ita wannan dokar kalilan ne daga cikin al'umma
tabbas kalilan ne
amma ɗan kasa ne ko
kwarai kuwa ai shugaban kasa ba ce ba ɗan kasa bane yace daga cikin ƴan ƙasa kalilan ne ke kokowa cewa wannan doka ba su da ita ba
amma su ma ai suna
kuma yace shugaban ƙasa ya gai
game da
abin da ta tayar shugaban ƙasa ya gai minister na finance ya gani secretary general kin pendes tareya president kin pendes tareya ya gai president bazuma mai ƴan uwan mu ne wannan mutane abokanmu ne ka lura amma ƴan kalilan sannan kuma doka ta ba su izini su yi kokowa amma kokowa wace iri sannan ba za mu saurari waɗannan mutane ba tunda mun lura akwai dala ƙarƙashin ƙadagu
kamar yaya
akwai ƴan siyasa bayan waɗannan mutane ina tabbatar maka da cewa akwai daga cikin su waɗanda aka ce ma jasura magoya bayan jami'in lumana
cikin kungiyoyin fararen
hula dake aiko musu kudade dan aiko ko aka da gwamnati
wace hujja ke gare
ku hujjar da gare mu a cikin koko da suka yi ta harko ta ranar da suka ce za su suka je palace de constitution daga cikin akwai dudu cikin ta yiyar ya saurara da kunnan shi inda abukan koko abukan ta yiyar su suka ce sai a wuce presidansa a shugurin shugaban kasa da wani shugaban kasa daga cikin ƴan siyasa wa'anda ke adawa wa'anda ke ganin garin ya mai nasu ne ai a bayyana a kai
wannan
ita ce hujjar mu ta farko ke ita ce hujjar mu ta farko hujja ta biyu
to ga shi kuma malamai to ba shi ba shi mai shugaba Isuhu yake nufi da cewa yana mulki kamar Sayyidina Umar kuma gaskiya ne jami'an adawa sun hada baki da kungiyoyin fararen hula wajen kitsan makircin ganin bayan ita wannan gwamnatin ta yanzu sai a jira bayanan a shirin makon gobe idan rabani ya kai mu yanzu dai muna godiya ga su bakin namu Asmanu Muhammadu da Dudu Muhammadu da kuma Yusuf Abdullahi shi jagoran da ya hada mana hancin muhawara din a cikin yamai ya aika mana ita a madadin su duka Aliyu Mustafa Safatani a Washington DC ku huta lafiya
Umar Allah yanzu mun zo ga shirin mu na karshe wato labarin wannan kara ta kace
Wani labari da muka samu na cha shugaba Trump na Amurka yace ganawa tarihi da suka yi Talata da takwaran aikin sa na Korea ta Arewa Kim Jong Un ta yi kyau fiye da yadda ake zato shugabannin biyu sun fito kafada da kafada bayan cin abincin rana Biyo bayan ganawar mintoci 40 da suka yi tun da farko su kadai tare da tafintan su. Mr. Trump yace sun yi kyakkyawar ganawa kuma an samu ci gaba sosai. Yace za su rattaba hannu akan wata yarjejeniya ba tare da bada wani karin haske ba. Shugabannin biyu da sun je kasar Singapore yin wannan taro ne da nufin yin shawarwari akan yiwuwar ganin yadda za a raba zirin Korea da makamai. Kasar Spain ta yadda za ta karbi jirgin ruwan da ke dauke da yan gudun hijira kimanin 600 bayan da Italiya da Malta suka ki barin jirgin shiga kasashen su. Ofishin Prime Minister Spain Pedro Sanchez wanda mako guda kenan da ya dare kan wannan mukamin ya bada sanarwar da ke cewa Prime Minister ya bada umarnin jirgin ya tsaya a tashar jiragen ruwan Valencia da ke gabashin kasar. A ranar Juma'a, ofishin jakadancin Amurka a kasar Mozambique ya gabatar da kashedi akan tsaro yana yi wa Amerika gargaɗin su gujewa kai ziyara gundumar Palma da ke lardin Caldo Delgado waɗanda suke can kuma su yi nazarin ficewa daga yankin nan take.
To madallah da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin amma kafin mu tashi bari mu mika ta'ziyar mu ga iyalai da ƴan uwan Alhaji Zubairu Mai Fenti a nan unguwar Jaki a Bauchi nan suwar dan Juma Zubairu wanda aka fi sani da suna dan Juma Soja wanda ya rasu a daren jiya kuma za a yi jana'izar sa safiyar yau. Allah ya ji kansa da rahama ya kara hankurin wannan rashin. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman ita Jummai Aliyu ta taimaka mana muka gabatar da shirin. Sai Cubahiro Jojo ne da ya bada umarni da injiniyan mu Jonathan Collins. Ni Ladan Ibrahim Aiwata cewa sai da hantsi mun sake dawo muku da wani sabon shirin.